Daga muryar Amurka a Washington DC.
Ma sauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25/31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin mai na jamhuriyar Niger ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin su ma na FM a Niger inda suka hada da Sarauniya Nia FM da kuma Ghana. Idan muka je za mu sami wannan shiri a Alpha Radio a Kumasi kenan. Haka kuma idan muka koma yanar gizo mu za mu iya jin mu a voahouse.com. Masu gabatarwa
Safinatu Fada Sodangi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara, da fatan mun shiga azumi lafiya. Safinatu,
na'am.
Eh to sai mu ce Allah ya nuna mana
amin ya Allah. Amin.
Duk mu ma da masu sauraron mu.
Amin amin. Sauraro, duk ranar Alhamis kamar yadda kuka sani muna magana ne game da harkar lafiya. Yau ma 17 ga watan Mayu shekarar 2018 maganar kina.
Haka yake, za kuma mu yi magana ne akan matakin mahukunta a jamhuriyar Niger na kulla asibitoci, wasu asibitoci masu zaman kansu a jihohin kamar da Bagaran, Marati da Difa, a kokarin su na inganta matakin kiwon lafiya kamar yadda suka ce.
Abin da ake yi ya kamata a yi shi cikin ka'ida. Ta harkar kiwon lafiya ta jamhuriyar Niger, kamar da wanda ake cema da Turanci Politique Nationale de Santé, da kamar gurin da ta nuha abin da take nufi, abin da take so ta cimma. Abin da kullum muke faɗi tun kafin wannan minista ya fito, akwai Inspector de Service wanda ya kamata su rika bincike. Wannan aikin su ne, ba musamman ba kamar yadda na faɗi harkar likitoci ba, a komi ya abin da ya shafi lafiyar jama'a.
Mu masu zaman kanmu muna da laifi. Menene laifin mu? An ce mu tsaya mu bi gaskiya, mu tsaya wutar mu gaskiya, ba kowa bane. Wani yana yi wani bai. Ina magana da su dukkan fitoci masu zaman kansu.
Bayan karanto sakonnin amsoshin ku na tambayar da muka muku a shafukan mu na abota, za mu ba ku damar bugo waya a lambar mu ta alamar tarawa 1-202-205-2655. Dan jin yadda kuke ganin ya kamata bullowa inganta harkar kiwon lafiya a kasashen mu.
To Safinatu da masu sauraro, kar ku manta fa akwai filin nan na kwalamar Ramadan wanda muka saba kawa duk watan azumi tunda lokacin Allah ya kawo mana shi. To amma yanzu zamu fara ne da amsoshin da kuka bamu a tambayar da muka muku na cewa ta yaya kuke ganin ya kamata gwamnati ko kuma gwamnatoci a kasashen mu su inganta harkar lafiya ga al'umma.
To sakon farko ya fito ne daga Hannatu Maman Sultan Tudun Wada. Tace salam yau da gobe. Hakika gwamnatocin kasashen mu na Afirka na da rawar da za su taka na yin garan bala asibitocin mu ta hanyar samar da cikakken kayan aiki na zamani, da samar da ƙwararrun likitoci da malaman jinya, da samar da isassun magunguna da saida su cikin sauƙin farashi domin talaka ya iya saya. Ku tashi lafiya.
To amin. Sai kuma na Mairo Umar Makera yace salam yau da gobe. A gani na kam ya dai kamata a rika ware kuɗaɗen kula da asibitoci da kuma a rika biyan likitoci haƙoƙinsu cikin lokaci. Ku tashi lafiya.
Sai Lawali Manchester Kamba yace yau da gobe hakika sai shugabanni sun dawo da rakiyar asibitocin kasashen waje. A inganta asibitocin mu na gida da ƙwararrun likitoci da kayan aiki da magunguna masu inganci. A wayar da kan talakawa da su san muhimmancin zuwa asibiti yafi zuwa shagon saida magani. Allah ya sa mu dace.
Amin. Sai Sale Shehu Shahada yace salam yau da gobe. Abu na farko dai shine samar da ingantattun kayan aiki a asibitocin mu da samar da isassun malaman kula da lafiya masu yawa ƙauye da birni.
Sai Prince Husaini Mika Rijau yace salam yau da gobe ikon Allah. Hakika gwamnatocin mu ba su da wani amfani a bangaren kiwon lafiya, domin kuwa in ka je asibitin gwamnati da na kuɗi ba su da bambanci a kasashen mu, domin ko ina ka je kuɗi ne zaka biya sannan a fara duba ka.
tofa to sai mu ce Allah ya kyauta
amin
sai Sanusi Ishaq Adam Tudun Wadan Dan Kade yace ta hanya da gwamnatoci za su inganta harkar lafiya shine ya kamata a samar da kyakkyawan yanayi a asibitocin mu a samar da kwararrun ma'aikatan kiwon lafiya da samar da magunguna masu kyau masu rahusa domin talaka ya iya siya domin babbar matsalar da ta fi addabar al'umma ita ce rashin bada kulawa da ya kamata da kuma tsadar magunguna da yawan tafiya yajin aikin likitoci da suke yi
to idan muka koma shafin mu na Twitter @ishaq_babanlaw yace ana wa ganin ya kamata gwamnatoci su rufe ido su da kigawa domin mai rai ya ji tsoro wurin dauka tsauran matakai ya kamata kuma a rinka biyan likitoci haƙoƙin su akan lokacin da ya dace kuma a daina sa siyasa cikin lamuran kiwon lafiya nagode yau da gobe ku huta lafiya
to haka yake barin karanta guda ɗaya mu rufe a shafin Twitter inda Ishaq Babalau Allah sana faɗa daidai yace ana wa ganin ya kamata gwamnatoci su rufe ido su daki to wannan kika karanta mana shi ma
mai tsari azumi ya ba
to sai an ce at matakai MTK kenan yace kamata yayi gwamnati ta fitar da tsarin da zai ba wa kananan asibitoci su tafi da kayan aiki na zamani kuma sashi ga ma'aikata to mun gode a cigaba da aiko mana da sakonni
to Usman kafin mu cigaba bari mu waiwayi Maryam Bugaji dan jin me ake ciki ne game da cutar Ebola a kasar Congo
to abin da ake gudu ya auku a Congo Kinshasa domin yanzu cutar Ebola ta kunno kai cikin birni mai dauke da mutane sama da miliyan 1 cutar dama a yankunan karkarar Congo aka fa samu Shugaban bada taimakon gaggawa na hukumar lafiya ta duniya Dr. Peter Salama ya shaida hakan a shafinsa na Twitter. Ya bayyana cewa lalle shigowar Ebola cikin birane ba karamin kalubale ne ba domin dole ya canza akalar tunanin tunkarar annobar. Ministan lafiya na kasar ya bayyana bullar cutar a wasu mutane biyu da ake zargin sun kamu da cutar a birnin Bandaka gari mai dauke da mutane kusan miliyan 1.2. To dai an taba samu bullar cutar a birane domin a shekarar 2014 an samu bullar cutar a biranen kasashen Liberia, Guinea da Sierra Leone inda mutane sama da 11,300 suka halaka. A farkon wannan watan ne aka yi sanarwar bullar cutar a garin Bikoro dake lardin Equator a kasar Congo Kinshasa. Kawo yanzu an tabbatar da kamuwar mutane 3 dake raye daga mutane 44 da ake zargin sun kamu da cutar. Ana zargin cutar a mutuwar wasu mutane 41 a cewar hukumar lafiyar. A makon da ya gabata kasar Congo ta amince a yi amfani da rigakafin cutar dake matakin gwaji a kasar ta domin dakile yaduwar cutar.
Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa.
To Allah Ubangiji ya ba mu lafiyar.
Amin.
Wannan cutar Ebola kan sai mu ce Allah ya kiyaye kuma ya takaita wannan.
Wanda ba ta da dadi.
Wallahi haka yake. To kasancewar da muna magana akan Niger ne zamu ba ku dama domin kyau a ya kamata a ce ɗan Niger ku daure ku bubbuga.
To Allah ya sa su samu wasu man saboda abin yana ga sa'a ne.
Haka yake to ya kamata dai in sun buga zamu ji ne shin wannan magana na kulle wasu asibitoci masu zaman kansu a Niger yaya suke kallon al'amari lambar mu ita ce alama tara 1202205655 ga wani nan
salamu alaikum
wa alaikum assalam
to da wa muke magana
sunana Abubakar dan Hajjia daga Gurore jihar Adama
to mala Abubakar muna jin ka ya kake kallon rufe asibitocin nan da aka yi a kasar Niger
eh to gaskiya ni ina ganin rufe su da aka yi daidai inda an yi shi da kyakkyawan niyya domin inganta asibitoci domin talakawa su samu su ci gaba
eh to mu kuma a kasashen mu kamar irin Najeriya din yayi kamata kuke ga kamata bullo irin wayannan asibitoci don inganta harkar lafiya
to a Najeriya ma ya kamata gaskiya gwamnati ta yi hoɓɓasa ta samu da magani a asibitoci na gwamnati gaskiya domin su ma masu zaman kansu su ma a yadda aka yi a Niger su ma a ci gaba da bincike domin talakawa su samu magani mai inganci a cikin
su. To mun gode Abubakar daga Gurori a jihar Adamawa. To ga wani kuma a layi. Salamu alaikum.
Alaikum salam, barka da warhaka.
Yawa barka dai da muke magana.
Malam Usman Kabara, kuna tare da Musa Hadarin Asaba ke shine tafko da.
A'a, Musa Hadarin Asaba.
To, yau ga Musa Hadarin Asaba Usman.
Yau, yau ka samu live shi ne.
Live yau, yau na da shi ba.
Kai yi masa asabanci ke.
Eh, gaskiya.
To, muna jin ka.
Da ma kuma ga kasar su ce.
Eh. A gaskiya labari ba saurari mu don ina ku ba dai. Dai kuna ba.
Abinda muke magana asibitocin gwamnati, asibitoci masu zaman kansu da gwamnati ta rarrufe din nan a Niger, wasu daga cikin su kan inganta maganar lafiya shine muke magana.
Eh, a hakikanin gaskiya fa. Eh, wanda aka tsaye da aikin su ba a nan jimodin shi. A gaskiya bari mu ɗan Niger gaskiya mu goyi ban haka saboda Allah.
To mun gode sosai.
Mun yi Afrika lai kawai da jama'a wanda suke tsin zuwa irin waɗannan guraren domin a biya musu wasu a cikin muka kanta ka
da abin. To mun gode Musa Hadarin Asaba da magaran. Yawwa. To yanzu kan Safinatu a nan zamu tsaya da daukar wayoyi bari mu dan shagata.
Salamu alayka zaini ka lafiyai. Salamu alayka asfal asghiyai. Salamu alayka asfal asghiyai. Salamu alayka min rabbis samai. Salamu alayka daiman bil inqidai. Salamu alayka Ahmad ya habibi. Salamu alayka.
Usman, game da wannan batu na kulle wasu asibitoci masu zaman kansu a Niger da zumar inganta harkar lafiya kamar yadda gwamnatin jamhuriyar Niger ta bayyana, wakilin mu Yusuf Abdullahi ya haɗo mana tattaunawa da masu ruwa da tsaki a zauren muhawarar yau da gobe.
Yanzu haka zauren namu yana tare da malamai maza da mata. Da farko dai akwai Mamman Sani, babban magatakardar kungiyar jami'an kiwon lafiya ta San Famed, da Lawali Adamu, ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar fararen hular Niger. Sai kuma Madam Kasim Hajiya Safiyatu, shugabar kungiyar mamallakan asibitoci masu zaman kansu. To malamai barka da yau. Mamman Sani, ina ga kai zan farawa. Shin ya kake kallon wannan matakin na ministan kiwon lafiya?
To kamar da sunan kungiyar mu ta San Famed, mu kullun abinda muke hadi kuma zan rattaba shi yau kamar abu komi abinda ake yi ya kamata a yi shi cikin ka'ida. Saboda kun san ita harkar kiwon lafiya ta jamhuriyar Niger, kamar abinda ake cema da Turanci Politique Nationale de Santé, akwai objective kinta kamar gurin da ta nuha abinda take nihi, abinda take so ta cimma. To abinda suke so ta cimma shine da Turanci ake cema objective, kamar shi na a samu a ba al'umma magani a gidan likitoci gaba daya. In aka ce gidan likitoci ba musamman ma gidan likitoci na gwamnati, a'a, har masu zaman kansu ingantattu, shine da Turanci ake cewa kalite. Don ingancin wannan shine ake nema. Shi ko inganci a yanda ake fasartar da inganci, in aka ce inganci kamar abi doka, abinda aka faɗi cikin doka ai aiki da shi. Kamar musamman ga harkar gidan likitoci masu zaman kansu, har ma ga likitoci na gwamnati na sa matsakaito abu doka. Saboda mu yanzu kamar da muke magana, muna aiki ga fannin gwamnati. Mai kamar wa'annan dokoki da ake, ba kamar gidan likitoci masu zaman kansu, a'a, halin mu ana matsa mana ana matsa guya na a rika aiki da doka, kuma wannan a rika aiki da an samu kalite kamar yadda na faɗi, wannan abu ne mai kyau.
Wato idan na fahimce ka, matakin ba wai kawai ya shafi asibitoci masu zaman kansu ba, har na gwamnati.
A wannan ina hudi kamar a zai kamar abu da hudi nace kalite, dan an ce a ciyo kalite ne, musamman kamar a harakar fanni na rihe gidiktoci, paske ai akwai tarihi. Saboda aka fara yanzu abin ya mai dan dama, a lokacin da aka fara in kuna tana akwai likitoci na su zaman kansu an yamai, wanda aka rihe manya, wanda aka yi ta buri ku yan jarida, kun sani ba abin da ba a rubuta, ba abin da ba a hadi ba gidan jaridodi, ba abin da aka yi ba. Minista sai dai kai da ya tattara kowa da kowa, ina tana reunion zuwa reunion, wanda yake cewa reunion de verite, an yi zuwa biyu zuwa uku, an yi tantamna a hadi gaskiya abin da ya kamata da abin da bai kamata ba. Kuma mu a lokacin da mun dau magana, mun hadu position kin kungiyar mu, matsayin mu ta San Famed, muka ce abu mai kyau ne in dai har mutum bai ci ka'ida ba. Saboda ita harkar lafiya ba abin da ya kamata a yi wasa da shi bane. Abin da kullum muke hadi tun kafin wannan minista ya fito, akwai inspector de service wanda ya kamata su rika bincike wannan aikin su ne ba musamman ba kamar yadda na faɗi harkar likitoci ba a komi ya abun da ya shafi lahiyar jama'a daga torodi har zuwa can fashi in kuna so ungurti zuwa tera su rika zuwa ko ina su ga wai menene ake gidan likitoci menene al'umma ake mata na samu a samu lafiya ingantatta wannan abu ne muke wanda ba cikin kaida a doka ta bige shi ba matsala
amma so, wasu na ganin kamar an fi matsakaimi ne a wajen asibitoci masu zaman kansu maimakon a fada da abun har zuwa asibitoci na gwamnati
a kusan kamar abun da ake hudi kowa abun da ake kamar na hudi ni yanzu aiki nake jagora ne a babbar likita ta community kenan na sa abun da ake in ku lura tun da har na karanta da wannan sakaimi da ake ba kamar likitoci na da masu zaman kansu bane mukan malikitocin gwamnati kullum muna samun inspector suna visit in opinion suna ana yi wannan abubuwa kun sani an yi shi da minista ya fito kamar a gidan likitoci na gwamnati menene mutane ba san aiki ne a zo a ana biya waye bai zo aikin shi ba mun kuna tura minista har ya sa installation planning guard obligatory ko har ya zo na abin inspector sa bin shi don mu mun ce ai aiki da doka duk wanda bai cikin doka a dau matakai in hali yana yiwa paske su ma gidan likitoci masu mun kansu in aka gudi ba suna bada suna ƙara ƙarfin gwiwa ga samun lahiya al'umma saboda likitoci na gwamnati ba isa su bane a ƙasar mu in aka diba akwai abin da Bature yake cewa tole couverture sanitar har yanzu a ƙasar nan ƙware ƙasa yake ba bita da kulliya kamata a rike a'a a samu adirita in yana yiwa
madam Kasu kamar yadda na faɗa farko cewa kina shugabantar kungiyar mamallakan asibitoci masu zaman kansu shin ya kuke kallon wannan matakin na ministan kiwon lafiya
mu masu zaman kanmu muna da laifi menene laifi mu an ce mu tsaya mu bi gaskiya mu tsaya wa tarar mu gaskiya ba kowa bane wani yana yi wani bai ina magana da sunan dukkan likitoci masu zaman kansu in an baka authorization an ce ka bada kai transmitter Indonesia me yasa aka ce kai transmitter Indonesia saboda a san lalle zone din nan kana aiki ko baka aiki yan baka authorization aka ce ga baki aiki da zaka yi kana iya komawa ka tambaye extension in ka tambaye extension kenan baka taka doka ba in aka muka extension sai ka zo ka sa duk abin da zaka yi wani echo da zaka yi wani scanner da zaka yi kenan ka tambaya lalle do ka tambaya kenan wannan in kai minista bai da izini ya zo ya rike maka tunda bisa gaskiya yanzu wanda aka ce a rahe zanga ba mu ji dadi ba kuma ni na san da ana aika musu wasiƙa ba sani ba wanga zangare ya ani amma na aika musu wasiƙa cewa an ba su dele wata uku ko ta shi da kake arihe musu likita su yi confirmé à la réglementation kuma su bi ka'idodi na doka da yace to in baka bi ka'idodi da doka ta ce ba dole ne sojojin da ke garin da ke nan cikin ministry na likitoci suna yake cewa inspector du travail dole ne su ma suka tafi kai inspection za su zo su rubuta takarda su yi report su kama minister in su kama minister shi zai aiki da abin da inspector ya zo ya ce mishi kenan dole ne inspector shi kuma in ya gaya wa minister minister zai ce to a bi kan doka a dauki wata takara ya za a yi da wannan likita amma ni ina kiran likitoci tunda aka ce musu su bi doka su bi doka in mutum bai da gaskiya dole ne minister ya yi mishi likita amma kuma ba mu so ana rahe likita me yasa ni yau in aka rahe likita har rashin lafiya nake son inda adda kai mutane aka rahe musu likita an maida su baya in mutum ne yayi laifi a kiraye shi a zannar da shi wani takarrun ka ba su cika ba ga abin da zaka yi ko ku baka da authorization to in su mutunan nan bai yi ba dole ne za a rahe amma mu ba mu so a rahe ko da za a rahe ma shi a kiraye shi amma wurin nan sai a nemi wani a iron place tunda akwai diya da suna so su bude likita kenan da arhe likita na amai da ɗan zone din nan baya menene yau yawo a cikin minti biyar a cikin minti ɗaya ana iya samun mutum hudu mutum biyar su rasu bane lokacin ganin dama da zai fara kenan likitar da ke cikin karkara yanzu ka ɗauka zone din bisa nan ta Basora ba kowa yake da mota ba kenan ya kare likita nan ta cikin Basora ko aka rike likita nan ta Niamey Doni yau shi za su taso su zo har cikin gari su yi magani kake suke ka yaro gidan likita ko kake ake kawo mutum in babu likita kusa in wanda za ta aihuwa ce in gani ta aihu cikin mota ko kuma dan ya rasu ko an samu matsala da cikin wani gwamnati ma an maida ta baya menene maida ba gwamnati baya wannan likitan nan kun ga tana biya yan ku
wato haraji
tana biya haraji tana biya Nijelek tana biya SNE tana biyan case national security sosai tunda ma'aikatan da ke ciki tana biyan case to ya kare ya likitan nan kenan gwamnati ma an maida shi baya an rage mishi wani abubuwa da yake samu kuma shi su kuma ma'aikatan nan an maida su baya sun koma oshomaji an maida kuma iyalinsa cikin matsala tunda wanda aka maida shi oshomaji zuwa zai yayi bara kuku ya yani zai kenan kuma gurin nan kuma akwai wani ƙari da za a yi kuma kamar bisa kan security tunda tana mutunan nan da za a rai likita shi bisa yanda zai yi zai zama escrow ko zai zama yayi yana bara ko yana shiga duro yana wan duka sai dai abubuwa ne da ya kamata a kiyaye
wala wani Adamu kaji irin tsokacin da malamai suka yi game da shi wannan matakin na rufe wasu asibitoci masu zaman kansu saboda zargin su da rashin cika wasu ka'idodi matsayin ku na kungiyoyin fararen hula ya kuke kallon shi wannan matakin na ministan kiwon lafiya
yau ba shiwa a dauke ka karanci da Allah kace kai kuma ta dauke ka aiki zaka sai ka bauta ma gwamnati kuma ka zo ka saci gwamnati kenan ka yi cin amana
menene sata gwamnati
ne kake nufi kaman ma'aikacin gwamnati wanda Allah ya ba hanya gwamnati ta dauke shi aiki ta kai shi wakili kamar jihar Difa wanda muka bincike shi wanda ya bude likitan nan jihar Difa wakilin gwamnati ne ma a can jihar Difa dan babba ne cikin likita kamar shine an mai gado na biyu a cikin babban likita da'irar jihar Difa kuma yayin shi ya bude likita mai zaman kanta da sunan shi kenan kaga wannan ya yi cin amana saboda ma'aikacin gwamnati ne yana dauka albashin gwamnati kuma ya she bude marmakin ƴan malata din suka zaka cikin gidan likita na gwamnati su sa lokacin shi musu magani sai ya maida su can cikin wannan likita tashi mai zaman kanta ana amsa kudaden gare su bai wuce shi dauki ɗan malata guda biyar shi musu magani kuma a kyauta marara ake a kasa ta gwamnati amma iya kai su ta a wurin shi sai ka iske shi ɗan malata guda 80 zuwa 100 ko kowane ya biya jika biyar kenan kaga wannan babban laifi ne ba wai ma wai rishin ka'ida na wannan na farko ayat tambaya waye bashi izinin bude wannan likita shi a matsayin shi na ma'aikacin gwamnati yana da lamba matrikul na gwamnati ka gane ko nan babban ayat tambaya ce ya akai in da muka bincike sai muka gano da in akai suka yi takarda suna kai macan kamar wakili da respe wanda a cikin jihar shi kuma in ya bincika sai ya takarda ta ba da izini kai mu gwamnati jaha shi sanu shi gwamnati jaha shi ai ba tsara shi bincika ba tunda shi wannan da respect shi ne kamata ya bincika san mutumin nan wani iri ne wani aiki ke bai asana shi takardun shi ma wani diploma ke gare shi kaga wannan abubuwan su ne suka ka cikas ai ko da muka ji wannan labari aka ce cikin wata mayu an karye su kuma cikin wata mayu ne aka aikata bincike kenan kaga abubuwan sun zo da sauri amma ko da muka guni aka ce ai ma'aikata ne na gwamnati kuma su ne kamata su ba ƴan malati na ƙasa magani cikin gidajen asibitoci na gwamnati ko suka bude nasu asibitoci na kansu sai muka ce asha ai muga a Zandar ma ita ma wadda aka rufe likitarta ita ma ma'aikata ce tana ba da darasi a babban makaranta ta gwamnati ita ma tana da albashi ita ma ta bude nata gidan likita inda likita kenan kaga lokacin da zakwa ta ba yara darasi bata daukar lokaci cikakke bata da nutsuwa bata da komi sai ta sake shi ta je can inda ta dauki wasu ma'aikata ana juya ƴan malati na babban asibitin birnin Yamai birnin da Magara da sanayya ƴan uwarta likitoci ta dauka ta ba su suma kwangila su je su yi mata aiki cikin likita kenan kaga akwai ci amana na maradi ya akai na maradin etranje ne ba dan kasa bane biyan saka cikin kasa aka mai takardu aka ce likita ne yanzu bai tarashe ya zo a kasa mai sayar da irin magani na gargajiya bakin hanya sai a iske shi da takarda shi cikakken likita ne ba a je aka yi bincike ba aka zo aka bashi kuma ya dauki ma'aikata ƴan Niger suka zo suna mishi aiki har shi ke allura har shi ke fansama
kuma ba likita bane shi
ba likita bane har shi ke hoshi
idan na fahimci abin da kake nufi lawali har wajen bada izinin ma akwai sakacin gwamnati kafin ma a bada
izini can ne ma zani babban sakaci sune wakilai da gwamnati ta ba amana a cikin jihohi sune adda wannan sakaci sun cuce kasa sun suci al'umma wadda ba ta lahiya kuma sun cuce gwamnati ta hanyar gwamnati shi da kasa takarda a hannu ga takarda shi ba da izini ce mutum ya bude wurin aikin likita
mamma sani kaga zargin da kaji irin zargin da ake muku ku likitoci na cewa kuna aikin gwamnati kuma a gefe daya a samu cikin likitocin da abukannin aikin ku wadanda ke bude asibitoci masu zaman kansu
to Allah ubangiji ya kai mu mako mai zuwa mu karasa kin san ba wai Niger kawai ba gaskiya wannan matsala ce babba a masu asusoci masu zaman kansu a irin kasashen mu gaskiya ya kamata a duba abin da idan basira saboda lafiyar mutane ne tafi komai muhimmanci
kwarai kwarai
to yanzu kan sai mu ce aikin ga tunda dai wannan mun tattauna ya kamata mu dalle ka inda na huwayo din nan kin san ana azumi din nan kwalama dadi gare ta gashi yanzu ku ga labarin talliya da mai da manja.
Usman, za mu ƙara tattauna wannan sati mai zuwa, ka manta.
Eh, shi sai Allah ya ce Allah kai mu mako mai zuwa. Eh, to yanzu kan bari mu je mu ji yaya za a yi da ke da masu sauraro duk gaba ɗaya ku to mu ranka ya musa gaki can.
Wayo Allah tuwo tuwo.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwana mata barkamu da ƙara saduwa a nan wannan wata mai albarka. Yanda muka ga farkon shi lafiya, Allah ya sa mu ga ƙarshen shi lafiya. Kuna tare da ni Sadiya Abdalla daga Katsina. Abinda aka sani dai abinci shi ko in ce girki ko wani iri ne yana buƙatar natsuwa da haƙuri. Dan ba abu bane mai sauki a ce mamace yau da safa za ta fadi me za a dafa, da rana za ta fadi me za a dafa, da daddare ma haka, gobe haka, jibi haka. To wannan abu yana da wahala, sai kai ta tunanin ma me za ka dafa, duk wani tunani naka sai ga yana neman bacewa. To shi ya sanya sai dole ana sa hakuri, ana kuma ta tafiya dai haka nan dai a samu a rarraka. To a filin nan namu na yau zami abin nan ne kan kankana, juice zami kan kankana, saboda ita kankana yawanci sai dai wasu su yanka su sha, ko ko an yi wuta a yi fruit salad da ita, akwai jefi-jefi wanda za su markada ta a sha. To yau tamu kankana zami amfani da ita ne tare da citta danya da kuma lemu. To idan uwar gida ta tashi za ta nemi kankanarta, sai ta fere, idan ta fere kankanarta sannan sai ta yanyanka ta. Idan ta tashi yanyanka ta, ba za ta yanka irin mai girma haka sosai ba ko ƙanana, ta danyi dai dan makamanci haka. Sannan sai ta raba gida hudu, sai ta aje gida ɗaya gefe ɗaya, sai uku ta haɗe su wuri ɗaya. Sannan sai ta fere cittar ta danya, ya danganta kar ta sa ta da yawa ka kuma ce kadan, daidai dai ne za ta fito a ciki in aka barka ɗaya kanshi yayi daɗi. To sai ta fere ka abin nan ɗinta cittata, sai ta hada tare da wannan kankana da aka aje ni gida uku din nan. Idan tana buƙatar lemun bawo, tana iya neman shi ta sanya, dan yawanci lemun bawo ma sai ga wani tsami ke gare shi. To idan tana tunanin saboda tana gudun tsamin, tana iya neman faster class din nan na orange, sai ta neme shi. In tana son ƙari ma tana iya hada tare da faster class na kankana, sai ta hada. Idan ta tashi, to wannan faster class din nan shine abin da za ta dama da ruwa, shine ruwan da za a markada wannan kankanan da shi. Idan uwar gida ta tashi, sai ta samu robarta ta zuba wannan faster class din nan na lemu, ta kawo na kankana din ta hada ta sa. Ba sai ta ƙara sukari ba, ya danganta ga irin shan zakin mutum, amma in dai mutum ya sa wannan, ya danganta in dai ba yawa ke ga gare shi abin da za ta yi markade ba ya isa wannan. Sai ta zuba ta dama shi kar ta cika ruwa da yawa, saboda ita ma kanta ai kankanan ruwa ce. Ta dai sa ruwa kaɗan wajen dama shi, yanda ita ɗan zuba a cikin blender ɗin, sannan sai ta kawo wannan citta da kankanan nan sai ta zuba a ciki. Idan ta zuba a ciki sai ta markada, ta markada shi, sai ta markada shi don yin laushi. Idan ta tashi uwar gida, sai ta nemi ɗan bokitin ta ko ta roba ta wadda ke da marfi haka, sai ta tace ta sa rariya ta tace, amma kar ta sa mai laushi. Ta nemi mai ɗan zaga-zaga wadda ana ɗan son ɗan abin nan ɗin kankanan ya ɗan shiga haka ciki, sai ta tace da zaga-zaga. Idan ta tace ta gama markaɗanta gaba ɗaya duka ta gama da shi, sai ta aje. Idan tana da flavor irin na ruwa ɗin nan na ƴar kwalba ƙarama na lemu, to tana iya ɗigawa a ciki. Wannan kuma sauran wannan kankanan nan da ta aje gefe ɗaya, idan uwar gida da wasu tsinkaye na irin wanda ake tsire da su, akwai su ana saida su a kanti wasu ƙanana haka, to sai ta samu wannan kankanan ta tsitsira ta tsitsira a jikin wannan tsinke, sai ta aje shi ma gefe ɗaya. Idan wannan kankana da aka yi juice ta ɗau sanyi a fridge, to in ta tashi zubawa a kofi, aka zuba a kofi, sai a kawo wannan tsinken nan da a tsiren nan da aka tsira na kankana, sai a jefa wa mutum a ciki sai ya sha. To a sha ruwa lafiya.
To yaya Usman?
Allah. Za a yi shakin Allah. Allah sa zai zata ji.
Amin. Na so zai ji kam.
To sai mu ce yanzu kan dole mu tattara ina mu ina mu zai fatan a sha ruwa lafiya dan Najeriya kin ga yanzu ana shinshina
shi. Ana kwarai da
gaske. Najeriya da Sinija.
To Allah ya sa kowa ya sha ruwa lafiya.
Amin. Yanzu kan Amadu da
Safinatu Sodangi
da Daniel Brown da ba da umarnin shirin da engineer mu ne Mr. Rob Michael Hamada Daula Salimu da ta taya mu saurari sai ni Usman Ahmad Kabara Amadu da Maryam Buga da ta ba mu rahoto mu ce cewa mu zama lafiya.
Amurka yau ta tantance, ta yi bincike ta tsaro zance, ba ruwanta a yau da malalace.